sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Disamban 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba mu kanin labarai.
To binta shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Taliban jami'a mata Afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Kasar Peru ta umarci jakadan Mexico da ya tattara inasa ya bar kasar, za ku ji dalili.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin za ku ji cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta sanar cewa karin kudaden allowance da 'yan majalisar dokokin kasar suka yi wa kansu mataki ne da ya saba wa doka.
Kotu ta yi nata aiki na iko na karanta doka ta ce an kauce wa doka. Za mu kuma mu sake zaunawa mu gani menene ya faru, ina ne anka kauce ma doka, abinda ke gyaruwa a gyara, wanda bai gyaruwa kuma dole a bi doka, abinda doka ta shimfiɗa.
Za kuma ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta bayyana jin daɗi matuƙa ga maido da kayayyakin al'adu da tarihinta na masarautar Benin da ƙasar Jamus ta yi bayan da Turawan mulkin mallaka suka sace su shekaru 120 da suka gabata. Sannan muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu ya hika ya shirya kuma zai gabata. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Ana sa ran Zelensky zai ziyarci fadar White House ya kuma yi jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin Amurka.
It's Volodymyr Zelensky's first known trip outside Ukraine since the Russian invasion began nearly 10 months ago.
Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ya ce wannan ita ce tafiya ta farko da Zelensky ya yi a wajen kasar ta Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye kasar a kusan watanni 10 da suka gabata. Da safiyar yau Laraba, shugaban nan Ukraine ya wallafa a shafin Twitter cewa ya kamo hanya zuwa Amurka a wani kokari da yake yi na ganin ya sama wa kasar karin matakan kariya. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba Joe Biden ne ya gayyaci Zelensky don ya zo ya gana da jami'an tsaron kasar da na gwamnatinsa. Taliban jami'a mata Afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin kasar ta Afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar Talata. Haramcin ya shafi jami'o'i mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa, wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin kasar ke dauka kan ilimin mata da hulɗarsu da jama'a. Haramcin ya kuma kona ran 'yan kasar da dama da kasashen duniya waɗanda suka ce ga dukkan alamu gwamnatin ta Afghanistan da maza ni zalla suke jagorantar ta kudura niyyar mayar da kasar saniyar ware. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ya gana da takwaran aikinsa na Saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a ƙasar Jordan. Wannan ganawa da jami'an ƙasashen biyu suka ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da ƙasashen biyu suka yanke hulɗa tsakaninsu a shekarar 2016. Saudiya dai da Iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin ƙasashen Larabawa musamman ma na Siriya da Yemen. Ƙasar Iran ta sha jagorantar taruka tsakanin jami'an Saudiya da na Iran tun daga bara. A wani mataki ne yayyafa ruwan sanyi kan tsabanin da suke samu tsakaninsu inda aka yi zama na baya-bayan nan a watan Afrilu.
To kamar yadda sannan ba da jama'a ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kotun tsarin mulkin jamhuriyar Niger ta sanar cewa ƙarin kudaden allowance da 'yan majalisar dokokin ƙasar suka yi wa kansu a watan Nuwamba da ya gabata mataki ne da ya saba wa doka. Prime Minister Wahumadu Muhammadu ne ya buƙaci kotun tsarin mulki da ta fayyacewa gwamnatinsa idan ƙarin kudaden ya yi daidai da doka ko sabanin haka. Wakilin muryar Amurka da ke birnin Yamai Salamu Mini Barma ya aiko mana da rahoton.
Prime Minister Ahmad Mahamudu ne ya buƙaci kotun tsarin mulkin ta fayyacewa gwamnatinsa idan ƙarin kuraɗen allowance ɗin da ƴan majalisar dokokin ƙasa suka yi wa kansu ta hanyar ƙudurin dokar da bangaren adawa da masu linjaye suka yi na'am da shi ta hanyar ƙuri'a a ranar 23 ga watan Nuwamban 2022 yayi daidai da doka ko sabanin haka. Matakin ya tanadi ƙarin miliyan 9 na sefa a shekara akan abin da kowane ɗan majalisa ke samu a can baya, wanda idan aka lissafa adadin kujerun ƴan majalisa 166 ƙarin kuɗaɗen zai kai biliyan guda da miliyan 494 na sefa. Abin da kotun ta ce bai dace ba idan aka kwatanta da alƙaluman da ma'aikatar ƙididdiga ta fitar game da yawan kuɗaɗen da ke shiga hannun talakan Nijar a kowace shekara. Saboda haka kotun ta ayyana cewa yunkurin ƴan majalisar ya saba wa kundin tsarin mulki. Shugaban kwamitin ƴan majalisa mai kula da sha'anin doka Honorable Kallamu Tari ya ce sun karɓi wannan hukunci da hannu biyu.
Kotu ta yi nata aiki mai ita da ke da dukkan iko na karanta doka ga hannu ta ce an kauce wa doka. Zan kuma mu sake zaunawa mu gani menene ya faru, ina ne anka kauce wa doka, abinda ke gyaruwa a gyara, wanda bai gyaruwa kuma dole abu doka abinda doka ta shimfiɗa.
Dama dai tun a ranakun farkon bayyanar labarin ƙarin kuɗaɗen allowance da ƴan majalisa suka ƙuduri aniyar yi wa kansu, talakawa ke ƙorafi game da abinda suka kira rashin kishin ƙasa. Saboda haka a yau suke yabawa matakin kotun ta constitutional.
Sunana Abdulrazak Jabi. Kotun tsarin mulki gaskiya mu a namu tunani mu talakawan ƙasa gaskiya sun yi daidai, sun kyauta, domin su majalisar dokoki, ƴan majalisar dokoki mun ga alama kamar su kawai abu ne ke gyara su ne suke amfani da shi. Bayan ba su tunanin wa irin halin da talakawa suke ciki a wannan lokaci. To gaskiya maimakon su ma kansu ƙari, ya kamata abun nan da za su ma kansu ƙari a juya su ɓangaren talakawa yadda su ma za su ɗan wadatu.
Sunana Ibrahim Maiga. Kotun tsarin mulki mun yarda shi 100%, tunda duk abun da zai tauye ma talaka haƙƙi ba za su raida da shi ba. Birema nan wurin abun yaba ne. Mun ji daɗin su kuma Allah ya ƙara ƙarfin guwa kuma.
To amma shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou na fassara wannan al'amari da alamomin wanzuwar demokaradiyya a Niger. Domin haka wannan tafarki ya gada inda kowanne daga cikin rassa uku masu hurumin gudanar da al'amuran hukuma ke da iyaka.
Demokaradiyya ta tabbata ta girku a cikin ƙasarmu. Shaida ce ingantatta na shari'a tana da cikakken ƴanci ƙasarmu wanda take iya ta yanke hukunci daidai da doka, in ma ta shahi ɗan majalisar dokoki, in ma ta shahi gwamnati, in ma ta shahi ɓangare na shugaban ƙasa. Yau zance na ƙarin kuɗi na ƴan majalisar dokoki ya tsaya kak tun da kotun koli ta yanke. Irin haka tana ƙara tabbatar da maɗan ƙasa shi yarda da shari'ar ƙasa shi.
Irin wannan hukunci da kotun ta yanke a yammacin jiya Talata abu ne da doka ta tilasta wa kowane ɗan ƙasa yin na'am da irinsa. Haka kuma babu wata damar ɗaukar ƙara akan irin wannan hukunci da ake kira are, ma'ana dole a bi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla an gaishe ka Sule Mumuni Barma, yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga mamuddin ƙarshen labaran duniya.
To wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da su da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rige da jankama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta fitar da wata sanarwa ɗauke da gargaɗi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin ƙasar. Ana fargabar za a samu zubar dusar kankara da kaurinta ya kai santimita 30 a yankin Great Lakes. Tunda a ranar Talata wani yanayi makamancin wannan ya kai ga zubar da dusar kankara a yankin birnin Seattle na jihar Washington, lamarin da ya kai ga soke tashin jiragen sama. Kasar Peru ta umarci jakadan Mexico da ya tattara inasa-inasa ya bar kasar kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Peru ta sanar. Hukumomi sun ce sun ba Pablo Morales sa'a 72 ya fice daga Lima, babban birnin kasar. Wannan ita ce sabuwar takaddama da ta kunno kai tsakanin kasashen biyu bayan da Peru ta hamɓarar da shugabanta Pedro Castillo. Matakin na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da Mexico ta sanar da cewa ta ba iyalan hamɓararren shugaban kasar ta Peru mafakar siyasa, wanda ake tsare da shi ake kuma tuhumar shi bisa laifukan da suka shafi yiwa ƙasa ta waye.
da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leka Najeriya inda gwamnatin kasar ta bayyana jin daɗi matuƙa ga maido da kayayyakin al'adu da tarihinta a masarautar Benin da ke jihar Edo da kasar Jamus ta yi bayan da Turawan mulkin mallaka suka sace su shekaru 120 da suka gabata. Gwamnatin Najeriya ta ce kayayyakin na tarihi na da muhimmanci ga ƙudurin mayar da hankali a aikin koyarwa 'yan ƙasa tarihi a makarantu. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Halima Abdulrauf ta ƙarin bayani.
Gwamnatin Najeriya da ta karbi tawagar kasar Jamus ne mambobi sama da 39 jigilan kayayyakin al'adun daga cikin kasar ta bayyana muhimmancin maido da su cikin Najeriya ne a lokacin karban su a hukumanci a cikin ginin ma'aikatar harkokin wajenta dake birnin tarayya Abuja. A yayin taron mayar da kayayyakin tarihin ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ce waɗannan kayayyakin tarihin na da muhimmancin gaske saboda alama ce na tuna baya da irin tafiya da aka yi a gwamman shekaru da suka gabata inda ta yi godiya ga haɗin gwiwa da kasar ta da Najeriya suka samu dan ganin wannan muhimmiyar rana.
Throughout we see our past and we learn about the road we have traveled as men, women, but also as nations, as people. That's why we are not returning mere objects to the Nigerian people today. We have learned from you within the last years. What we are returning is a part of your history.
Baerbock ta kara da cewa gwamnatin kasar ta tabbatar da maido wa Najeriya waɗannan kayayyakin tarihin ne saboda hakan na da muhimmanci ga cigaban tsarin mulkin demokradiya a duniya.
We have made it a priority to pursue this path, but this shows also the strength of democracy. Therefore, thank you very much for the joint work we have done here together.
Jakadan Najeriya kasar Jamus Yusuf Mitamatugga ya bayyana farin cikinsa a lokacin mayar da kayayyakin al'adun a cikin Abuja.
Gaskiya an sha fama, sai ana cizawa ne ana hurawa a lokacin da ake wannan gogurma. Nuno da muƙabala da lallami da tada jijiyar waya duk an yi, amma alhamdulillah yau ga sun iso Najeriya, sannan kuma muna fatan cewa sauran kasashe za su yi koyi da kasar Jamus da suka yi wannan karamci, suka kuma fahimci muhimmancin duba abubuwa da aka yi wanda ba su dace ba na zamanin mulkin mallaka, suka ga ya cancanta. Duk da cewa ba su suka ɗauke su daga Najeriya ba, sai ya suka yi daga hannun Turawan Ingila, cewa ya kamata lalle su dawo da su, kuma an dawo da su. Da wasu daga cikin su sun yi sama da shekara 500 da yi, sannan kuma hanya ce
zai sa mu ma kanmu mu koma mu dau tarihi mu da koyar da tarihi abu mai muhimmanci a makarantun mu. Dan kina iya tunawa akwai lokacin da aka daina ma koyar da tarihi a Najeriya gabaki ɗaya.
A nasa bangare shugaban hukumar kula da ajiye kayayyakin al'adun gargajiya ta Najeriya Farfesa Abba Isa Tijjani ya ce
eh watan wannan babban lokaci ne wanda zamu nuna jin dadin mu, wannan shine tarihi wanda yake arbuce wanda yaran mu da jikokin mu masu tasowa za su zo su gani, abin alfahari ne mu ga cewa kayayyakin al'adun gargajiya na masarautar Benin kenan wanda aka sace shekaru 125 da suka wuce, watan yaran ba su san da wayannan kayayyaki ba, ba su san da tarihin su ba, ba su san da kayayyakin al'adun gargajiyar su ba, amma yau gashi mun samu Jamus ta dawo mana da kayayyakin nan. To abu ne wanda yake muna jin dadi, kuma muna ga wannan hanya ce wanda yaran mu da jikokin mu da sauran al'umman mu za su ga su san yadda abubuwa mu na gargajiya suke a masarautar Benin, da kuma yadda waɗannan mutane suke tafiyar da abubuwan su na harkokin su na yau da gobe. Saboda waɗannan kayayyakin al'adun gargajiya ba wai abu ne wanda bai an ajiye su dan saboda sha'awa ko gyara wurare ba, a'a, waɗannan kayayyaki ne na tarihi wanda ya shafi rayuwar su, addinin su da sauran su.
A cewar hukumar Najeriya an kiyasta cewa kasar Ingila ta sace sama da kayayyakin al'adun gargajiyar kasar 5,000 a lokacin da take wa kasar mulkin mallaka, kuma a baya-bayan nan gwamnatin kasar Jamus ta sha alwashin maido wa Najeriya kayayyakin al'adun nata 1,000 a shekaru masu zuwa. Idan ana iya tunawa gwamnatin Najeriya ma ta ƙara ba da himma a aikin tabbatar da dawo da sauran kayayyakin al'adun ta dake makale a wasu ƙasashen waje. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10:14 ƙarfe 4 kenan na yamma da 10:14 Fa'ad, Najeriya, Niger, Kamrad Shaji, wato karfe 3:14 kenan agogon Ghana. Wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su. Masu sauraro, yanzu sai shirin mu na arewa a yau.
Domin fare wada harjitsi da yawan barna ba kariya
arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da dawowa shirin arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mijoyi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri na bitar wasu daga shirye-shiryenmu na shekara ta 2022 mai ban kwana, za mu duba shirin da muka gabatar kan wani zaure da ya zauna a gidan arewa, inda ya zanta da 'yan takarar shugaban kasa don jin alkawarin da za su yi wa arewa. Zaman ya samu suka daga bangaren ɗaya daga 'yan takara cewa ana neman fifita wani ɗan takara ne ya jawo zama. Gidan arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna, nan ne gidan gwamnatin lardin arewa inda Premier Sir Ahmadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin 15 ga watan Janairu na 1966.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafe.
Farko ga bayanin daraktan gidan tarihin na arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu.
Na farko dai dama an ce Area House, wato gidan arewa. A wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan arewa, wanda shi yake da alhaki, yake da yanki, yake da dama ya zo ya yi rawansa ya yi komai ba tare da wani ya tsangwama ba. Mu Area House cibiyan bincike ne da ana kan tarihi, wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da Sardauna ya yi, domin shi ne nan ya jagoranci wannan lardi na arewa, kuma tun daga kansa ba ka samu wani shugaba kamar sa ba a yi wannan lardi na arewa. Saboda mu kowane jam'iyya kake, mu dan wannan jam'iyya ce. Duk wani dan arewa, duk wata jam'iyya, mu jam'iyyar mu ne. Ba mu da wata gefe, ba mu da wani ce min karkata wajen wani, ko a duk wanda ya kasance cewa dan Najeriya ne, dan arewa ne, to mu dan jam'iyyar sa. Saboda ba mu da wata jam'iyya, kuma a mulkan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma wani bangaranci ko kuma nuna ina ka fito ko ina fike ba. Burinmu da kuma murfin Arewa House shi ne ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta don kulalliyar ƙasa, amma muna da muradu da muke ƙoƙari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasa lardin arewa, musamman tare da siyasa, ilimi, tattalin ƙasa, zaman lafiya, ƙara haɗa kan dangantaka da ƴan uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardin arewa. Saboda haka a takaice wannan gida na Arewa House ba ta da alaƙa da wata ƙungiyar siyasa, duk abin da muke dinnan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin arewa da kuma wannan ƙasa namu gabaki ɗayanta.
Wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara daga wannan gida?
Babu shi. Babu wani ɗan takara da muke fifitawa. Wannan abin da muka zo muka haɗo haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda shida. Na farko akwai nan Arewa House. Arewa House kuma na faɗa cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama kamar da yayi Sardauna Sokoto a tsakar kafata bayan shekara huɗu da mutuwarsa. Daga nan sai gidauniyar hikimarsa Ahmadu Bello, wanda aka kafata a ƙalla shekara 13 da suka wuce. Sannan sai ƙungiyar haɗa kan arewa, wani aikin Arewa Conservative Forum, da ita aka kafata a ƙalla shekara 20 ko a shekarar 20 da suka wuce. ARDP wato ita kuma wata ƙungiya ce aka kafata domin yin bincike da bunƙasa wannan lardi na arewa, ita kuma ba ta wuce shi ma shekara 7 ko 8 da kafuwa ba. Daga nan sai Northern Edges Forum, wanda kowa ya san Northern Edges Forum ya san yadda suke da sauransu. To ka ga waɗannan suka zo suka haɗu kafin wani lokaci kowane yana nashi tunanin ya za a iya cire waɗannan taruka. Daga bisani aka ce to nisa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taro, domin wannan shi ne karo na farko. Shi yasa abin yake ba wani su tsoro, yake ba wani su yi mutane irin wani tunani daban, cewa ba ta kai irin wannan a yi lardin arewa ko kuma ƙasa ma gabaki ɗayanta ba, wanda ƙungiyoyi za su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da haƙiƙoƙinsa ga wannan ƙasan, ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya. Sai ka gaya ma me kake da shi, ya kake so ka bunƙasa wannan ƙasan, sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu arewa a kan waɗansu matsaloli da ya addabi wannan yanki ɗin namu. Wannan shi ne ainihin maƙaso, ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkata ga wani ɗan takara ba, wannan ba shi ne kiɗan mu ba. Manufar mu ita ce kawai idan mutum ya zo ya ga gaya mana ga manufofinsa, ga yadda zai aiwatar da su, ga inda zai canza, zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta, sannan kuma zai tallafa mu yanki arewaci ma ta daukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin kasar nan lokacin da mutun ya ci zabe muna da dama da zamu zo mu warware maka sai da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce zakai kaza shin yayi din ko bai ba wannan shine manufin mu ba wai tunanin cewa a wata dan takara shine nan go
Ne daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karbar kudi daga ɗaya daga manyan ƴan takara don mara masa baya.
Abin da yasa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗaɗi ne da ake kaman cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba, ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. Takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba, kuma akwai abubuwan da suke son mun sanne kuma ya koma ya ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin-kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma. To mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka mu wannan abu tun da mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin ne yanzu dan wasu ƴan siyasan gani suke kowa kamar su ne. Ba wani a duniyar nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi. Kuma babu wanda ya wuce a sai da shi to akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi. Wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na ƴan ƙarewa da ƴan Najeriya. Ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi. In ɗan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya ciki jama'a ya ce ga abin da zan muku kun ba ni amana wannan kuma shi ya rage nashi. Amma mu ba za mu tsaya muna ka ce na ce da wannan takara ba. Abin da dai muka ce shi ne zargin da ake mana da ya yi mana shi kaɗai sauran kotu suka zo su. Shi kadai ba gaskiya bane mu kuma mun fi karfi alhamdulillah a ce wani dan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu kai masharakiya wannan mun fi karfin wannan mun yi wannan abu mun ci amana amma tun da dan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai shikenan ke da jama'a abin da na rubuta kenan.
To Hakim Abu Ahmed wannan ma ya nuna ba wai ƴan takara da suka fito daga arewa kawai kuke magana ba duk wani dan takarar shugaban kasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren yayi bayani
haka. Najeriya nan fada yace duka da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin arewa yana mulkin kudu yana mulki kuma mun san wanda ubangiji zai ba mulkin nan shi yasa muka ce musu su duka yanzu ɗan takara 18 muka ce dukkan su ga fili ga doki ga mai doki wanda duk yake so yazo Kaduna yazo arewa yazo gidan Sadona zamu shirya ga radio ga talabijin ga jama'a zo ka gaya mu ƴan arewa mu ba nan ne dai abin da muka fi kishin su ba gaya mana mu ƴan arewa me zaka yi mana idan aka baka kura'a me zaka yi mu kuma sauran ƴan Najeriya ta ina zaka gyara zamantakewar mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu da yawa na arewa ba za mu sake ka kawai mu ko mu jami tu zuwa maka kura'a sai ka zo ka gaya mana abin da zaka yi mana ko kai waye kuma mun kira na kowa muka ce zo kowa
wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba.
A to ya ku za mu amince da shi yanzu na dije ka na kira ka da wani suna daban mare kyau don Allah da hannu din kana da hankali ai kama ka san dole ku ka kare ka ko ba haka ba ba dai za mu tsaya dai muna bata lokaci muna sa'in sa da wani dan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su zo ba da ya amsa ya ce zai zo ya ce kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka maida ranar ta can baya aka nuna cewa wanda daɗewa ne aka yi mana abu ba za a zo ba a shirya ba kuma ma banda ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin-kishin to jama'a Allah ya kamata mu zama manya na za ka sa ka ce wai wani kishin-kishin menene hujjanka menene shaidanka cewa mun haɗu dukkanmu dan dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncinmu mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu wai za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mun fito mu ce mu ƴan Najeriya to ƴan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri. Haba jama'ar Allah kai mafaɗin magana wawa ne majinta ma wawa bane amma wallahi ni yashi mun saba da gani irin wannan ɗan siyasa wani lokaci gani suke su yadda su suke haka kowa ma yake kuma suna mummunan kuskure ƴan Najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba to gashi nan ga su.
Masu sauraro ƙarshen bitar wannan makon kenan makon gobe in Allah ya kai mu za mu kawo ƙarshen bitar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai shiga.
To a gaida Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro suka turo mana. za kuma mu fara ne da ra'ayin Nazifi Ibrahim Rubgar Malam Shagari mai cewa a kwana a tashi shekara kwana ce inji Malam Bahaushe shekarar 2022 tana ban kwana abubuwan da ba zan manta da su ba suna da yawa cikin wannan shekarar fatan mu dai Allah ya nuna mana shekara ta 2023 lafiya sannan muna fatan samun ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa Allah ya tabbatar mana alherin wannan shekara mai zuwa sharrukan cikin takuwa Allah ya kawar mana sai kuma ra'ayin Alirab Kana Gashuwa mai cewa ina kira ga ƴan ƙasar Najeriya da mu tashi tsaye wajen zabar ƴancin mu kada mu bari a mana sakiyar da ba ruwa da fatan Allah ya mana zaki mafi alheri Shiko Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ta yake assalamu alaikum VOA Hausa nasarar da hukumar hana sha da fatauci miyagun kwayoyi ta Najeriya NDLEA ta samu ta kwato kwayoyin tramol fiye da miliyan 100 a cikin watanni 22 a gaskiya wannan babban nasara ce daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya ci gaba da ba su nasara a lungu da sako na Najeriya amin su kuwa Haruna Muhammad Katsina da Wasila Yusuf Gafran Gida da Isan Baba Ali direban J5 garejin Mando Kaduna cha suke masu neman mukaman siyasa a duk inda suke kada kudayin mulki ya sa ku rinka yi wa jama'a alƙawaran da ba za ku iya cikawa ba domin ka su cika alƙawarin zai rika zubar muku da kima da mutunci ne da fatan ba za ku rinka cika ma garin kuwa ba ra'ayi na ƙarshe ya fito ne daga kawu mai ruwa Bajoga mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa ina muku fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara muku himma da kwazo ya kare mana ku a duk inda kuke gudanar da aikin ku amin summa amin mu ma mun gode kawu mai ruwa Bajoga
Madalla an gaishe ka Ibrahim ka Almasi Garba yanzu kuma sai labarai a takaice
Ce wani labari da muka samu da mudumin sana cewa an daƙile wani yankurin juyin mulki a kasar Gambia inda aka cafke wasu sojoji hudu da suka jagoranci yankurin hanbarar da gwamnatin shugaba Adama Barrow Hukumomin kasar ta Gambia sun tabbatar da aukuwar wannan lamari kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Reuters ya ruwaito. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin kawo ziyara Amurka a yau Laraba. Ana sa ran Zelensky zai ziyarci fadar White House ya kuma yi jawabi a gaban gamayyar majalisar dokokin kasar. Da safiyar yau Laraba shugaban na Ukraine ya wallafa a shafin Twitter cewa ya kamo hanyar zuwa Amurka a wani kokari da yake yi na ganin ya sama wa kasar karin matakan kariya. Wani babban jami'i a gwamnatin Amurka ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba Joe Biden ne ya gayyaci Zelensky dan ya zo ya gana da jami'an tsaron ƙasar da na gwamnatin sa. Daliban jami'a mata a Afghanistan sun koma gida cike da hawaye a yau Laraba bayan da jami'an tsaron Taliban suka kora su gida. Wannan mataki na zuwa ne bayan da hukumomin ƙasar ta Afghanistan suka haramta karatun jami'a ga mata a ranar Talata. Haramcin ya shafi jami'o'in mallakar gwamnati da na 'yan kasuwa wanda wannan shine mataki na baya-bayan nan da hukumomin kasar ke dauka kan ilimin mata da huddarsu da jama'a. Ministan harkokin wajen Iran ya ce ya gana da takwaran aikin sa na Saudiya a gefen wani babban taro da aka yi a kasar Jordan. Wannan na zuwa ne wato wannan ganawa da jami'an kasashen biyu suka yi ita ce mafi girma da aka gani tun bayan da kasashen biyu suka dakile wato suka yanke hulɗa tsakanin su a shekarar 2016. Saudiya dai da Iran sun yi hannun riga kan yadda suke kallon rikice-rikicen da ke faruwa a yankin kasashen Larabawa musamman rikicin Syria da Yemen. Wani yanayi na hunturu mai tsanani da zai kai ga zubar da dusar kankara na shirin ratsa wani yankin Amurka gabanin bukukuwan Kirsimeti da za a yi a ƙarshen makon nan. Hakan ya sa matafiya suke ta rige-rigen kama hanya gudun kada a soke tashin jirage gabanin zuwan wannan yanayi. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta fitar da wata sanarwa dauke da gargadi kan sanyin da zai lullube yankin tsakiyar yammacin a kasar.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfafar da rabi a kogon Najeriya, hijar kamar da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya ce ana gabatar da shirin da Julie Leather Brushmore da ta bada umarni da injiniyan mu na yau. yace tako Binta Suleiman Yaro take muku fatan alheri daga nan sashen House na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma salam, amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.